Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25 21 16. Masu rarrun ma jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da numar da kuma dalal, sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da ranar Lahadi 10 ga watan Satumbar shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Grace Alheri Abdul da sauran abokan aiki ke fan cikin kamu ko wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Guguwar Irma ta ritsa tsibirin jihar Florida da safiyar yau da iska da kuma ruwan sama mai karfi bayan barna da ta yi a tsibirin Caribbean. Adadin mutane da suka rasu a gagarumar girgizar ƙasar da aka yi a ƙasar Mexico ranar Alhamis da dare ya kai akalla 90. Kana maharan Rohingya sun sanar da tsagaita wuta na wata guda domin a iya kai wa waɗanda tashin hankalin ya shafa agaji.
To kanin labarin kenan agaji. Bayan taron da shugabannin Yarabawa a Najeriya suka gudanar, inda suka tattauna matsayar su kan kira ga sauya fasalin Najeriya, ko me taron ke nufi?
Tunda ya kasance ba haushi ne ke shugabancin ƙasa, to sai an yi da waɗannan tarurruka da sauran su sannan ake samu kuma wani abu da za a iya samu. Hakikani ba mu ne son a raba ƙasa ta cikinsu, wayen siyasa na suke tagi domin su samu babban rabo.
Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta baiwa ƙananan hukumomi 'yancin gudanar da wasu muhimman fannoni har guda huɗu a ƙasar.
Kun san demokuraɗiyya ba za ta yi inganci ba, illallai ba a ba wa ƙananan hukumomi ba 'yancin da za su tafiyar da ayyukansu.
Haka kuma muna ɗauke da wani rahoto na musamman kan babbar kasuwar birnin Jos wadda ta ƙone shekaru 15 da suka gabata. Daga nan kuma sai maimaicin shirin duniyar Amurka na Muhammad Lalo, amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Guguwar Irma ta ratsa tsibirin jihar Florida da safiyar yau da iska da kuma ruwan sama mai karfi bayan barna da ta yi a tsibirin Caribbean. Yanzu haka dai guguwar mai karfin maki 4 tana dosar yammacin Florida, inda mai yiwuwa ta ta'adi a jihar da bata fuskanci guguwa mai karfi haka ba a cikin shekaru. Ana hasashen cewa girgizar za ta ƙara ƙarfi yayin da ta isa Naples da Fort Myers da kuma ta wuce zuwa birnin Tampa. Gwamnan jihar Florida Rick Scott ya ce, na damu matuƙa game da waɗanda ke zaune a wannan yanki. Adadin mutane da suka rasu a gagarumar girgizar ƙasar da aka yi a ƙasar Mexico ranar Alhamis da dare ya kai aƙalla 90, bayan da ma'aikatan gaggawa a jihar Oaxaca suka ce an tabbatar da mutuwar mutane 71 a jihar kaɗai. Aƙalla mutane 15 ne kuma suka mutu a jihar Chiapas da ke makwabta, bisa ga hukumomin jihar, yayin da aka tabbatar da mutuwar waɗansu mutane 4 a jihar Tabasco a arewaci. Ana ci gaba da ayyukan jin ƙai a kudancin ƙasar, inda mutane da dama suke fargaban shiga gidaje da suka yi rauni domin gudun kada ƙaramar girgizar ƙasa ta sa su rushe a kansu. An ji ƙarar girgizar ƙasar a birnin Mexico da kuma Guatemala. Mazauna babban birnin ƙasar Mexico kuma sun riƙa fita titina da gudu da dama sanye da rigunan barci kaɗai, suna fargaban cewa ginin zai ruguje. Maharan Rohingya a Myanmar sun yi kira da a tsagaita wuta na tsawon wata guda, faru daga yau Lahadi, domin a iya kaiwa waɗanda tashin hankalin ya shafa agaji. Mayagan ƙungiyar da ke kiran kanta Arakan Rohingya Salvation Army ko kuma ARSA a taƙaice sun ƙaddamar da hari ne kan ofisoshin 'yan sanda da dama da kuma wani barikin soji watan da ya gabata, abin da ya haifar da rasa matsugunan sama da mutane 300. A cikin sanarwar da ƙungiyar ta fitar jiya Asabar, ta yi kira ga ƙungiyoyin agaji su ci gaba da agazawa waɗanda rikicin ya shafa ba tare da kula da bambancin ƙabila ko addini ba a lokacin tsagaita wutar. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty ta ce Myanmar tana kaiwa Rohingya hari da gangan ta wajen binne nakiyoyin ƙarƙashin ƙasa a kan hanyar da 'yan gudun hijira suke bi su ƙetara zuwa Bangladesh. kungiyar kare haƙƙin bil'adaman ta ce nakiyoyi da aka binne ƙarƙashin ƙasa guda biyu sun tarwatse yau da suka hada da ɗaya da ya yi wa wani matashi lahani a ƙafa lokacin da yake kiwo kusa da kan iyaka. Tsagaita wutar ta zo ne kwana ɗaya bayan da jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta tunashe da Myanmar cewa yayin da Washington ke goyon bayan ɗaukar matakin kwantar da tarzoma a jihar Rakhine da ke arewa maso yammacin ƙasar, tilas ne a agazawa masu bukata. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe mutane akalla uku, waɗansu 13 kuma suka ji raunuka bayan da wani ɗan ƙuna baƙin wake ya tarwatsa kansa a wani shagon sayar da shayi a garin Bayelwen da ke tsakiyar Somalia. 'Yan sanda sun ce an kai harin ne kusa da shalkwatar gudanar da lardin Bayelwen. 'Yan jarida uku kuma suna daga cikin waɗanda suka ji raunuka. Birnin dai da ke tazara kilomita 345 da ke arewacin Mogadishu shine babban birnin lardin Hiran, kuma a nan ne sansanin dakarun ƙasashen Afirka na Djibouti da Ethiopia suke. An kai harin ne kwana ɗaya bayan da wani ɗan ƙuna baƙin wake da ya sanya riga da aka makalawa nakiyoyi ya kai hari a gidan cin abinci a Baido, ya kuma kashe mutane 5 da suka haɗa da ma'aikatan jin ƙai 'yan ƙasar Somalia 2. Daga ƙarshe, Hukumar Lafiya ta Duniya ta fitar da rahoto da ya nuna cewa kimanin mutane 800,000 suke kashe kansu kowace shekara a cikin ayyukan ranar shawo kan kisan kai. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce a yau ana jaddada rawar da kafofin sadarwa za su iya takawa ne wajen rage kisan kai. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce akalla mutum guda ke kashe kansa a kowace daƙiƙa 40 a faɗin duniya. Ta ce kisan kai shine na biyu a sanadiyar mutuwar mutane tsakanin shekara 15 zuwa 29. Hukumar ta kuma bayyana misalin irin rawar da kafofin sadarwa za su iya takawa wajen shawo kan kisan kai ta irin yadda suke ɗauka da gabatar da waɗannan rahotanni. Bisa ga cewa hukumar, rashin kula yana wato yayin gabatar da irin waɗannan rahotanni na iya sa waɗansu su kwaikwaya ko kuma ya azaza barazanar. Cibiyar Lafiya ta ruwaito cewa galibi mutane na kashe kansu ne da maganin kwari ko kuma bindiga. Ta ce za a kuma iya magance mace-macen ta wajen toshe kafar samun waɗannan hanyoyin kisa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To, madalla, a ranar Alhamis inda ta gabata ne shugabannin Yarabawa a Najeriya su gudanar da wani babban taro inda suka tattauna matsayinsu kan kiraye-kirayen da ake na cewa a sauya fasalin Najeriya. Kan haka ne wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambol ya tattauna da mai fashin baki Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sokoto.
Eto, wannan abin aika san dama a siyasa irin ta Najeriya da kuma kasashen Afirka, wannan abin ba sabo bane. Dukkan magana siyasa ce, ita ce abin da a siyasa shine idan an ka burkuce ruwa to sai kiji shi ta so a kama irin wanda ake so. Idan ka tuna lokacin da aka zabe, lokacin da Babangida shi na shugaban kasa, ai kana tuna har radio sun kafa mai suna Radio Kudrat, kuma sai kungiyoyi daban-daban. To, kuma sakamakon wannan abin shi yasa nake gani a yau gaba ɗaya ta yarda da cewa mulki zai koma kasashen Yarba. Mayanzu guda biyu ɗin katuna sannan kowace su guda ta sai da olu, guda kuma ta sai da olu, watan duk ko ina dai ga goma biyu inda an ka faɗi za ta ya. To, ko da zai irin wannan tafiya ce, tunda da ya kasance Bahaushe ne ɗan arewa musulmi ke shugabancin ƙasa, to sai an yi da waɗannan tarurruka da sauransu sannan ake samu kuma wani abu da za a iya samu. Hakikani babu mai son a raba ƙasa duk cikinsu, wayen siyasa na suke tagi domin su samu babban rabo.
Farfesa, gashi har shugaban ƙungiyar Ibo waton ta Ehanezo Ndibo ta waton Chief John Oundo ya zo wurin wannan taro da aka yi a Ibadan. To, wannan yana nufin kenan Ibo da Yarbawa sun haɗa kai kenan?
Ai, yanzu in ka ce ta zaɓe ƙasa, so ai ba hicin zaɓe, wannan duk siyasa ce ta takarda da ta jarida, ba kuma haɗin kai ne son ka tafi na siyasa ba, haɗin kai babban na siyasa in ka dubi wannan gwamnati akwai haɗin kai tsakanin Yarbawa da Hausawa in ka duba kware da gaske, na haɗin kai na gaskiya ciki in ka dubi mukamman gaba ɗaya to kana iya gani haka nan.
To Farfesa, babu wani Bahaushe ko ɗan Arewa da ya zo wannan taron? To wannan me yake nufi kenan tunda akwai haɗin kai tsakanin ɗan Arewa ko kuma Hausawa da su Yarbawa sosai da sosai?
Ai ba a gayyaci wani Bahaushe shi zo wannan taro ba, su ma waɗannan da suka zo waɗannan taruruka su kansu ko daga ƙasashe Yarbawa, kaga Obasanjo a ciki ne.
A'a, amma akwai ɗiyar Babami Awolowo tana wurin
gwamnan nawa yanzu?
Ba zan ice ga ko gwamnan ne ba, amma akwai gwamnoni wajen.
To ka kidaya ta gani ba duka gwamnonin ƙasashen Yarbawa suka zo ba, siyasa ce irin ta ƴan boko kamar yadda nake ce maka a burkuce ruwa a tauna akuwa domin haya ta ji tsoro.
To Farfesa, ba ka ganin irin wannan zai kai ga a yi yaƙin ba sasa ko shitar da wata tashin tashina?
Ina tabbatar ma dukkanin su da taron su babu mai buƙatar a yi yaƙi cikin su, ba mai buƙatar a raba ƙasa da dukkan su ƙarya suke yi, siyasa ce su samu babban rabo, su samu mukamai, a samu da an kai wani tsari wanda yake su da jama'a za su iya samun makansu babban rabo, iyakar ta kenan.
To Farfesa, ga majalisun jihohi, ga majalisun tarayya, me yasa ba su kai kokensu ga majalisu domin a yi abin da suke so?
Saboda dama ba ka'idar sun ka saba bi ba, ba kuma ka'ida suka son su bi ba, inda da gaskiya suke yi suna da wakilai a majalisu na tarayya, suna da wakilai a majalisu na jihohi, kuma sun san abin da tsarin mulki ya tanada a wannan hanya za su.
Farfesa, ai su Yarbawa suna cikin waɗanda suka zaɓi wannan gwamnati sosai da sosai?
Ba ma suna cikin da suka zaɓe ta ba, suna cikin waɗanda su addumu-dumu. Ayin ka dubi ma'aikatar kuɗi su ne, ma'aikatar ayyuka su ne, ma'aikatar gidaje su ne, ma'aikatar lafiya su ne, ma'aikatar sadarwa su ne, ina Elisa ba ma zai yawa su ne. To amma in suna son kuma waɗannan mukamai su ci gaba da rike su ma ai sai an janjan.
To Farfesa, in haka ne su ba su gudun su rasa waɗannan manyan mukaman da suke rike da su a tarayya?
Ba su gudun su rasa su domin har gobe zaɓe ya taso, sannan kowa zai san gidan Umar.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal, a wani yunkurin ba ƙananan hukumomi ƙwarƙwarin ƴancin cin gashin kai, gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗauki matakin mayar da al'amuran gudanarwa wasu muhimman fannonin jin daɗin rayuwa da walwalar jama'a ga ƙananan hukumomin. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sallamu Mana Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Fannonin da suka hada da ilimi, ruwan sha, kiwon lafiya da muhalli su ne waɗanda gwamnatin Nijar ta yanke shawarar damƙawa shugabannin ƙananan hukumomi nauyin tafiyarwa, kamar yadda Prime Minister Birjira Fini ya miƙa takardun da ke tabbatar da hakan a yayin wani bikin musamman domin mutunta tsarin bayar da ƙware-ƙwarar ƴancin cin gashin kai da demokradiyyar ƙasar ta tanadi. Mairu Lugari shine shugaban majalisar karkarar Difa.
Kun san demokradiyya ba za ta inganci ba illallai ba a ba wa ƙananan hukumomi ba ƴancin da za su tafiyar da ayyukansu, tunda su kaɗai ke ba da dama a cikin karkara, a cikin jiha, mutane su taru su hallara su yi maganan abin da ya dame su na yau da kullum. Yau murna muke tunda wannan ba ƙaramar kokuwa ba ce wanda muka ɗauko tun daga 2011.
Shugabannin ƙananan hukumomi na matsayin jami'an hukuma mafi kusa da talakawa, saboda haka ake ganin su tamkar waɗanda suka fi kowa sanin buƙatun al'umma. Dalili kenan da ake kyautata zaton matakin damƙa al'amuran gudanar da waɗannan fannoni huɗu zai ba jama'a damar morar arzikin ƙasa fiye da da.
Gaban nan talakan da yake wani ƙauye na Nijar ba sai ya kiraye wani minista ba ya ce garin su a mishi rijiya. Kenan tunda yana da commune kuma yana da region, kenan yana inda zai kai kukan shi a yi mishi wannan abun. Ta fannin lafiya haka, an ba mu ƴancin da daman da za mu sa ido sau da ƙafa mu diba a cikin fannin lafiyar nan me ya kamata muwa talakawa wanda za su ji daɗi. Kenan kun ga abin da suke so kowane shekara, sai mu ma mu sa shi cikin kundi na tsarin kuɗi da ake kashe na shekara.
Sai dai masu rajin kare demokradiyya irin su Abba Gana Wakil na cewa samun nasarar wannan tsari ya danganta akan wasu matakan da suka zama wajibi gwamnatin tsakiya ta ɗauka.
Kanana hukumomin nan suna da problem kin mahikaci, ya kamata a yi reinforcement da capacity, kuma banci haka akwai matsalolin kuɗi, kuma akwai aikin da ya kamata experimente zai je ya koya ma mutanen da suke aikin, sannan gwamnati tabarma different commune. Amma in hukumomi suna aiki da mutanen da ba su taba aiki ba, bisa kaman contabilite da sauran shi, kilka kudi ma ba su iya ba. Don ya kamata gwamnati ta shigo ta bada karfin sanin aikin korewa aikin kabin hukumomin su fara tafiya da kafansu.
Matakin da ke matsayin na share fagen sakarwa ƙananan hukumomin ragamar gudanar da fannonin jin daɗin rayuwar al'umma na zuwa ne a wani lokacin da gwamnatin nishar ke shan matsin lamba daga jami'an fafutuka da 'yan hamayya akan maganar shirya zaben kansiloli ta yadda za a maye gurbin magadan gari bayan shuɗewar wa'adin mulkin su a shekarar 2016. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sulaimun Barma, kusan shekaru 15 kenan tun lokacin da babbar kasuwar Jos ta kone kurmus. Hakan ya sa wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta hada mana rahoton na musamman kan kasuwar.
Babbar kasuwar Jos, wanda aka fi sani da kasuwar Terminus, shiri ne na tsohon gwamnan soja na farko a tsohuwar jihar Benue da Plateau, Joseph Gamwok, wanda shugaban kasa a zamanin mulkin soja Janar Muhammadu Buhari ya kaddamar a shekara ta 1985. A shekara ta 2002, wasu da ba san ko su wane ne ba suka cinnawa katafaren kasuwar wuta. Kasuwar wanda a lokacin ba irinta duk faɗin Afirka ta yamma saboda irin tsari na zamani da aka yi mata. A yanzu ta kasance Kango, in banda tarin ƙazanta duk da cewa tana tsakiyar birnin Jos. Alhaji Muhammadu Awal, mai sai da zannuwa, ya tuna yadda suka waye gari kasuwar ta ƙone.
Mun waye gari kasuwa ta samu gobara, muka zo muka tarar da dukiya tana ci, aka hana mutane shiga. To daga nan kuma ba a kawo wani tallafi na ya za a yi ba, ina mutane za su sa kansu. To kowa a lokacin da ya fara tunanin kanshi ya zai yi ya samu wa kanshi mafita. Wasu suka bar gari, wasu kuma suka canja mabugunne, wasu kuma suka canja wajen zama.
Gwamnati tana tunanin gyaran nan kasuwa, kana ga kaman gyaran kasuwan zai zama da fa'ida?
Duk inda aka ce gyara, to ai ya bambanta da rashin gyaran. Aka gyara guri, ai ya zama an ƙara cigaba. Wanda da ba sa zuwa za su ci gaba da zuwa, wanda da ba su da jari za su nemi jari su zo a yi kasuwanci da su. Shi gyara daban yake da rashin gyara. Duk abin da aka ce a gyara, to ya zama kusan dai an taimakawa kai ne, kuma ta ƙarƙashin nan gwamnati ma za ta sami kuɗin shiga. Amma in ba a gyara din ba, to kayanta ne, ba za mu tilasta ta a ce sai ta gyara ba. Amma aka gyara din zai zama alkhairi gare ta, zai zama alkhairi ga al'umma, zai zama alheri kuma da jiha gaba daya.
A hira ta da shi kwanakin baya, gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya ce gwamnati za ta gyara kasuwar don samun kuɗin shiga wa jihar.
Kafin mu shiga gwamnati mun yi campaign, mun ce idan mun shiga za mu dawo da wannan kasuwar. Har yanzu ba mu bari ba, mun yi nisa. An riga an sa kwamiti, yanzu mun kai daidai lokacin da muna neman waɗanda za su zo, ‘yan kwangila wanda suke so zo su yi mana ginin wannan kasuwar. Kasuwar ta fi ƙarfin wanda za ce gwamnati za ta fara gini, muna so mu haɗa hannu da 'yan kasuwa.
A shekara da ta gabata ne, gwamnatin jihar Plateau da wani kamfanin ƙasar Burtaniya, Rotin International Limited, tare da haɗin gwiwar Synergy Associates Consortium, suka rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta naira miliyan 230 don fara gyaran kasuwar. Kwamishinan kasuwanci da masana'antu a jihar Plateau Ezekiel Daju ya ce yarjejeniyar ta gudanar da bincike ne kan irin tsarin da za a yi wa sabuwar kasuwar ta Jos.
Nazari wanda za a yi, za a gan in za a yi kasuwa a wajen me ya kamata, shaguna nawa, yadda motoci za su saya, a gan gidaje a duk a waje, a kowanne za a rushe saboda a kar a samu cunkusu. Don ba za mu iya mu gan mutanenmu musamman yanwanmu yan kasuwa suna nan suna zube kowane rana, a kore su, gashi in ruwa ya zo ya duke su, ga rana ga komai, at least in suna da inda za su fake ya fi mana. A yi hakuri, inda akwai kuɗin ne yanzu muna son ma, inda son samu shi gwamna da tuntuni ma mun gama yin kasuwan nan.
Na zanta da wani shugaban al'umma Alhaji Lawal Baba don jin irin asarar da gwamnatin jihar Plateau ta yi sanadin rashin babbar kasuwar.
Ba ƙaramin asara ba ne gaskiya, domin kasuwa ce da take da shaguna sama da dubbai, sannan kuma kasuwa ce da ta zamanto jihohi ma ba wai mutanen cikin jihar Plateau kaɗai ba, jihohi ma makwabta suna shigowa. Kuma yanzu ya kamata gwamna ya gane cewar harkar kasuwancin nan yanzu ita ce a gan gaba, saboda musamman yadda tattalin arzikin ƙasa ya shiga wani irin yanayi ta ɓangaren man fetur. Yanzu ana diversifying ne, ma'ana ana caccanja hanyoyi ne na tattalin arzikin ƙasa, ba dole ne a ci gaba da dogaro da harkar kalangun man fetur ba, musamman in yi la'akari da halin da Dubai take ciki yanzu. Ba ana zuwa Dubai bane don kallon ƙasa gari kyan guri, a'a ana zuwa ne don kasuwanci. China idan mutum ya duba shekara 30 da wani abu da ya wuce baya, China ba kowa bace, amma hakan harkar kasuwanci yau kowa buƙatar sai je China sai da sayarwa. Kuma wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu dauka misali, musamman na Chinese din nan. Mutane ne da suke da sama da dan adam biliyan 1 da wajen 700 ko da 600, kuma su dogara da komai sai da harkar kasuwanci nan da kere-kere. Saboda ina kira ga mai girma gwamna ya duba maganan alƙawarin na kasuwa, yayi kokari ya cika tashi, zai taimake shi kuma zai shiga cikin tarihi tunda yanzu an samu abubuwa na ci gaba a ƙarƙashin sa da yawa, musamman zaman lafiya. Idan ya karfafa shi musamman na gina kasuwar nan, zai rage musamman rashin aikin yi ga matasa, sannan kuma kuɗin shiga zai yi ƙarfi a cikin jihar Plateau.
Shi ko wani mai kare haƙƙin ƴan adam Mr. Kichime Gotau yace kamata yayi gwamnati ta maida hankali wajen gyaran kasuwar.
Yanzu akwai masu sa hannun jari daga ƙasashen waje da suke da niyan Plateau, saboda kyan Plateau babu wani abinci da yake turai na Europe ko America da ba za a iya gwada shi a Plateau ba. Saboda haka masu niyya da hannun sa hannu a jari suna nan ɗowa, amma kuma har ila yau ce kasuwa ultra-modern market, babban kasuwa na zamani irin na garin Jos a ce har yanzu bai dawo ba, gaskiya bai kyau ba.
Abin jira a gani shine ko gwamnati za ta cika alkawalin nata, lokaci ne kadai zai tabbatar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla a gai da Zainab Babaji. To jama'a, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma agogonmu na cewa karfe 11:21 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan mako, za mu yi dubi ne kan takaddama da ke ci gaba da zafafa tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa kan gwajin makami mai linzami da ta yi na baya-bayan nan a karo na shida, lamarin da ya janyo kakkausar suka daga wasu shugabannin duniya. Sunana Mahmud Lalo, sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani kan wannan da ma wasu batutuwa. Da farkon makon ne, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira wani taron gaggawa domin tattaunawa kan gwajin makami mafi girma na nukiliya da Koriya ta Arewa ta gwada. Jim kaɗan bayan da ta ayyana cewa ta kammala aikin mallakar makekin makamin ƙare dangi na bom ɗin hydrogen. Nikki Haley ita ce jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya. Ta kuma yi ƙarin bayani dangane da abin da ya gudana a taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniyar.
The United Nations Security Council has spoken. With unusual
kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya yayi abin bazata inda yayi magana da murya ɗaya akan batun Koriya ta Arewa. Wannan abu ne mai kyau, sai dai duk da cewa an dade ana wannan yunkuri har kusan tsawon shekaru 24, shirin makamin nukiliyar na Koriya ta Arewa sai ci gaba yake yi tare da zama abin barazana. Yanzu har suna iya harba makamai masu linzami da kan iya ketare Japan, suna da makamai masu linzami da za iya harbawa daga wata nahiya zuwa wata. Yanzu kuma suna ikirarin suna da bom ɗin hydrogen na ƙare dangi. Ina so na faɗa wa mambobin wannan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa tura fatakai bango.
To ce ne dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da Amurka take sa ran za su iya takawa Koriya ta Arewa burki akan wannan tsurar barazana da take nunawa, duk da kuma cewa Amurka na zargin China da jan ƙafa wajen takawa Koriya ta Arewa burki. A makon da ya gabata, China ta kakkaba wasu takunkumi akan ƙasar. Sannan a taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi na gaggawa bayan wannan gwaji da Koriya Arewan ta yi na baya-bayan nan, jakadan China a Majalisar Liu Jie ya sha wannan alwashi.
Al'amura a yankin tekun Koriya na ƙara kasancewa akai-akai. Ya zama dole a kawo ƙarshen wannan takaddama cikin lumana, saboda China ba za a taɓa bari a tsunduma yankin na tekun Koriya cikin yaƙi ba.
China will never allow chaos and war on the peninsula.
To Amurka dai, kamar yadda manyan jami'an take ci gaba da nanatawa, za ta iya daukan kowane irin mataki da ya kamata ta dauka domin saita Koriya ta Arewa akan layi. Amma kamar yadda masu lura da al'amura ke nunawa, kasashen da ke yankin ba sa so a dauki matakin soji akan Koriya ta Arewa. Na kuma tambayi masani a fannin hudda kasashen duniya, Malam Hafiz Said da ke zauna a kasar Iran. Shi me yasa kasashe irin su Japan da China suke so a bi hanyar lalima wajen shawo kan wannan takaddama, lura da cewa barazana ta Koriya ta Arewa ta fi fuskantar su?
Su kansu Japan da Koriya ta Kudu a kwanakin baya, watannin baya, lokacin da tension yawa, su da kansu ne suka nemi America ta sassauta kada a kai wani alkada a yaki tashi, domin idan yaki ya tashi to fa Korea ta Kudu da Japan da America da Japan nan jefa nuclear, wani ne fa an jefa fa ita Japan ne, kuma ita Japan ta din ne zafin sa da rabin sa a shekara 70 da suka wuce, wanda tashin farko guda ɗaya kashe 2000 ne kuma ƙara da 150 na biyu sake kashe wajen 80,000 a kasashe a garuruwa daban-daban, so da haka ta san zafin da ake nufi da jefa mutum nukiliya, balantana na yanzu ya fi na da ƙarfi sosai, kowa ya sani ba za a hada ba, so da haka su da kansu suka nemi tension din ya yi kasa, so idan an jefa kowa za a jefa, ba America za a jefa ba, ita ba kuwa ce hata ka in an yi mata wani abu mai zafi shi ne wannan jiragen ruwan nata a riga a baje shi, kuma wannan bai zama komai tunda ba a kan soil ɗinta ba ne, ba a kan ƙasarta ba ne, wannan yana daga cikin abinda suka nuna damuwa a kai, su suna ganin kasashensu ne za su ci ba America ba.
Da wani labari na daban, Amurka ta kawo ƙarshen shirin nan da ke baiwa matasan bakin haure 800,000 mafaka waɗanda ba su da takardun izinin zama. Shirin da kan hana mai da su ƙasashensu ya kuma ba su damar su yi aiki har da karatu a nan Amurka. Sabbin waɗanda suka nemi shiga wannan shiri da ake wa lakabi da daka a takaice ba za su ci gajiyar wannan shiri ba, in ji jami'an ƙasar ta Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ne ya amince da soke wannan shiri, amma kuma ya sa babban Attorney General Jeff Sessions ya fito gaban manema labarai a ranar Talata ya sanar da matakin rushe tsarin mai cike da takaddama. Cesar Vargas lawyer ne da ke cin gajiyar wannan shiri na daka.
As an attorney,
a matsayina na lawyer wanda ke cin gajiyar wannan shiri na daka, zan iya rasa lasisi na aikin lawyer na izinin yin aiki, zan kuma iya rasa lasisin tuki.
David Abraham farfesa ne a makarantar koyar da aikin lawyer a Miami, ya kuma ce akwai buƙatar a yi hattara.
There are 800,000 people, half of them in Texas and California.
Akwai akalla mutane 800,000 waɗanda rabin su suna zaune ne a Texas da California, waɗanda suna matuƙar taimakawa al'umma, suna ci gaba da karatunsu, suna aiki a rundunar sojin Amurka, suna rayuwa mai inganci saboda waɗannan abubuwa da na lissafa. Ina ce su ne ake so mutum ya samu saboda ya zama mutum nagari.
Gabanin ya soke wannan shiri, shugaba Trump ya yi alƙawarin cewa za su nuna sassauci.
We're going to show great heart. DACA is a very, very difficult subject for me.
Za mu nuna tausayi. Shirin DACA batu ne mai cike da sarƙaƙiya.
Yanzu dai Majalisar Dokokin Amurka na da watanni 6 ta ɗauki mataki. Idan har tana so masu cin gajiyar shirin na DACA su ci gaba da kasancewa a nan Amurka. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin lokacin waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka tallafa aka haɗa wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.
A gaida Mahmud, kafin mu karkare shirin ga gidan ta dawo mana takaitattun labaran duniya.
Guguwar Irma ta ratsa tsibirin jihar Florida da safiyar yau da iska da kuma ruwan sama mai ƙarfi bayan ɓanna da ta yi a tsibirin Caribbean. Yanzu haka dai guguwar mai ƙarfin maki 4 tana dosar yammacin Florida, inda mai yiwuwa ta ta'adi a jihar da bata fuskanci irin guguwa mai ƙarfin haka ba cikin shekaru da dama. Ana harsashen cewa guguwar za ta ƙara ƙarfi yayin da ta isa Naples da Fort Myers da kuma wucewa zuwa birnin Tampa. Adadin mutanen da suka rasu a gagarumar girgizar ƙasar da aka yi a ƙasar Mexico ranar Alhamis da dare ya kai aƙalla 90, bayan da ma'aikatan gaggawa a jihar Oaxaca suka ce an tabbatar da mutuwar mutane 71 a jihar kaɗai. Aƙalla mutane 15 kuma suka mutu a jihar Cepas da ke makwabta, bisa ga hukumomin jihar, yayin da aka tabbatar da mutuwar waɗansu mutane 4 kuma a jihar Tabasco a arewaci. Ana ci gaba da ayyukan jin ƙai a kudancin ƙasar, inda mutane da dama suke bargaban shiga gidajen nasu da suka yi rauni domin gudun kada ƙaramar girgizar ƙasa ta rutsa da su.
To madalla, masu sauraron mu, da wannan kuma ka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe Litinin da misalin ƙarfe 6 na safe a agogon Najeriya da Nijar, wato ƙarfe 5 a agogon Ghana. Za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin, ciki har da ciki shirin Ciki da Gaskiya na Ibrahim Alfa. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdullahi ta yana gabatar da shirin, da kuma Cuba Hiro Dodone wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau Mr. Santos. Ni Sarfil Hashin kuma da ke cewa sai mun sake haɗuwa. Assalamu alaikum.